أشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك. فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وسار على منواله إلى يوم الدين.
يلا دم أتانا يارب مسكوانا نوى نوى ماذا الله سيكوانا يكوانا قياء دايسين ومن يكوانا تفرقو سيكوانا لا to washe garin sai tafiya sai je Kano Maiduguri Bauchi misali ko Abuja misali to wai idan ya dawo ita wadda take an koma an kammala mata ko je dakin amarya inda ya ga dama ko hatu burhanakum dalili ku kawo dalili wannan lawani ku kawo dalili saboda to kun gani wato wannan matsala ce magana ce ne wanda aka dinga kekawo akan ta eh ku dakata yana da mata biyu yayi tafiya ya dawo yana da zabi ɗayan biyu in ya ga dama ya je ɗakin wanda yake so duk wanda ransa yayi mai sukari ya je ɗakin ta ɗaya kenan. Na biyu malamai suka ce a dole ya koma ɗakin waccan ya biya ta kwanakin ta biyu. To ya aka yi sai suka ce ya danganta in akwai yarjejeniya tun daga farko. Misali dai auro ta biyu sai ya kira taron majalisa na gidan shi. To bayan Allah yanzu ku biyun nan muna tare da ku to kowacce na da kwana uku. Kuma duk lokacin da na yi tafiya in na dawo na wajabta ma kaina zan je in biya bashi. In ba wannan sharadi to ya zama dole ya koma. In ba wannan sharadi to ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yana da iko ya je dakin da ya ga dama. Amma mu mun fi ganin zai fi kyau a yi wannan sharadin saboda zama lafiya. Kuma kun bi saka ko? Aha. Dan zai fi kyau zai fi dacewa. Saboda kwanciyar hankali da gurin abin nan. Sannan kuma wani abu muhimmi shine kan samiji wato idan ɗan uwan matar za su kawo ziyara to ke matar sai ki gaya mai da kamar sati mai gida wancan fa za ta zo yakumbo za ta zo mama ta kawai za ta zo iya mai tafasa za ta zo misali kawai to idan haka ta faru to kai miji an riga an sanar da kai beforehand sai ka yi duk shirin da ya kamata. Bai kamata ba kawai ya zo ya ga baki bai sani ba daɗi domin ta yiwu wata ya yi nisa ta yiwu ba shi da hali. Sannan kai kuma idan dangin matanka suka zo to ka saki fuska ka yi murmushi ko da baka da kuɗi Hausawa sun ce tabarmar fuska ta fi takar sai kamar ta ba. Sannan kuma ƴaƴanta daga wani gida ka ɗauke su kamar ƴaƴanka kamar ta ba su ka kimanta su ka kawama su yanda manzon Allah annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa matarsa Ummu Salama zai aure ta tace ya Rasulullah ni fa mata ce tsohuwa kuma ni mai kishi ce kuma ni mai ƴaƴa ce da yawa sai ce ku gaya mata in dan ta tsufa ne ai na girme ta in dan ta yara ne zan zama ubansu kaji fa sallallahu alaihi wasallam in dan ta kuma kishi ne zan roƙa mata Allah ya raba ta da wannan ciwon ku duba mahallin shahidin zama ubansu. Kada wata mace tana aurenka Allah ya kaddara ma wato uban ƴaƴanta mutuwa kuma ka dinga gallaza musu duk aike su za a sa su duk wahala sai ƴaƴan gida sun ci abinci a basu ɗan dago-dago Allahu akbar baka kyauta ba mutuwa tana kanka. Allah na iya kaddara ma naka ƴaƴan rashi na'am sai a kyautata in aka yi ihsani to za a gani hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ɗan uwa dangane da abin da ya shafi gida kenan dangane da kuma mujtama society suna taimakawa wajen kyautata tarbiyya tsakanin gidan malam Yusuf da malam Muhammad da malam Abdul Jalil Abdul Karim Yahya Abdul Mannan da sauransu a ce akwai tattaunawa da ake samu duk bayan sati guda duk bayan sati biyu misali anan unguwar sarkin musulmi ya kamata a ce magidanta a wannan unguwar suna da majalisa ta tuntuɓa juna, suna sa ido kan tarbiyyar ƴaƴansu. Mun ga 'yar gidan malam wani kwanan nan sai ƙarfe ɗaya take dawowa, ba ma sai uban yayi magana ba. Makwabta ne kamata a taru a gudu tare a tsira tare. Mu mun taso idan wace ba uwarka ba, in kai abu ba daidai ba, ƙawar uwarka sai ta zane ka taimaka bulala, kuma taka uwar ta ce Allah ya saka miki da alkhairi, kin taimake ni. Amma yau ohoho sai a ce ai ana kyashin ɗana ne, an ga fara tasowa yana samun kuɗi a Abuja, to ƙwalelenku. Wannan ba alkhairi ba ne. Dole ne unguwa a ringa zama a samu dattawa. Idan ƴaƴa suka taso ba su ga akwai dattawa ba, ba zai kyau ba. Mun taso mun ga lokacin da kakanni da iyaye a binke ci a ƙofar gida a ƙauyuka, kuma har a wannan lokacin muna sha'awa wai in sun ci su manya su bar mana abinda ake cewa suɗi. Yara na yau da suka taso ba su san menene suɗi. Kaya abu ne mai kyau. Gidan wani in ba a yi abinci ba sai ya ci albarkacin gidan wani. In a gidan an yi abinci, an yi miya wadda ke doguwar miya, babu nama ga tanin tsalo tsanwa, Allahu akbar, to gidan wani an yi miya malam da nama da man shanu, kaga sai ya ci. Shine wa ta'awanu alal birri wattaqwa. Ya kamata a samu irin wannan halaye. Ba zan tsawaita a kan nan ba. Sannan kuma sai kafofi na watsa labarai game da tarbiyya su dinga yaɗa karatun Qur'ani. Abinda Radio Kaduna ke yi kaga abu ne mai kyau. Suna sa karatun Qur'ani lokaci-lokaci, musamman lokacin Ramadan, tafsiri iri-iri, ko da ke tafsiran da sunan dai. Ma iya cewa wasansu tafsiri ne, wasu kuma tamsiri ne. Da akwai tafsiri akwai tiri. Domin idan ka zo ka tallata bid'a, ka karanta da mutane shirme, ka rusa sunnar manzon Allah, wannan tamsiri. Ka zo kai tawili ayoyi na babban Ubangiji ka tattau da su. Saboda bid'a Allah ya daidaita a sama, ka ce Allah yana ko'ina, wannan ba tafsiri ba ne, sunan shi tamsiri. Kai wa manzon Allah raddi kai masa gyara. Annabi ya tambayi wata yarinya ya ce ina Allah yake, hadisi na cikin Muslim. Ta ce yana sama. Ni fa waye? Ta ce anta rasulullah, kai manzon Allah ne. Sai manzon Allah ya ce in tata innaha mu'mina, mu'mina ce. To sai ka ji mai tafsiri dan bid'a na cewa ai wannan yarinya bebiya ce, ba ta da ganewa ne. Ka ga nan kana cazar manzon Allah ne baka sani ba. Domin hadisi dai ba hadisi ba ne, hadisi ne. Ba inda za ka yi da shi. Hadisi ne sahihi. أول حصائه وهو متصل إفاده ولم يشذ أو يؤل يرويه أبل ضابط أم مثله معتمد في ضبطه ونقله إن جاء البيقوني ينا مجانا كان حديثي صحيح إنه وأن يرين يباتل هنكلي كوكذا كوكذاني أيضا سيما ذن الله يتي أمسد بتبار باكي وقرب دعيتا يا فتاكا بفتابا صورتا أبن شركي ني راديو كدونك إيسا تفسيري أما أفكما تمسيري تكي ذاك سيامي ده هنكلي سننكما كففنا طلاباري نسند misali wa'azuzzuka kamar wannan wa'azi namu na yau mun samu labarin sunan da shi Allah ya saka musu alkhairi, shi ma wannan hanya ce mai kyau. Suna kuma tallata abubuwa masu amfani, sana'o'i, misali gidajen radio hatta suna ma tallata dauki nauyin program shirye-shirye kan girki. Misali mace mai sauraron shiri na dan iyalanku filin girki kamar radio Kano, yana da kyau wannan dan zaki koyi dabaru na girki wajen gyara zama da miji. Amma a lokaci guda kuma kafofi na watsa labaru suna kawo wa tarbiyya kalubale. Daga cikin kalubalen nuna zaben sarauniyar kyau. Ai babu wata sarauniyar kyau, matar ka ita ce sarauniyar kyau. Babu wani sarkin kyau, mijinki shine sarkin kyanki. Domin idan ka dauka sarauniyar kyau ita ce gajera, to wani auren ka doguwa yake so. In ka dauka doguwa ita ce, to wani gajera yake so. In abun gudu ne ya samu, ya dauki kayan sa su gudu. Misali, ko ya taba magana sarauniyar kyau, wannan shirme ne kawai. Sannan kuma yana daga cikin abubuwan da kafofi na watsa labaru suke yi marasa kyau. Nuna night movie da sauransu. Sannan kuma in ka dauki kafofi na watsa labarai waɗanda suke manya-manya irin su CNN, irin su BBC World, to waɗannan kuma suna shuka sharri ne ta inda ba ka tsammani. Misali CNN suna da wani take da suke cewa we change your world view, muna so mu canza maka yadda kake kallon duniya. Su nuna maka su ne mutane, kowa ma kaskantacce ne. To kaga wannan barazana ce ga tarbiyya. Har sun kasa musulmi gida uku, wai akwai moderate Muslims da kuma extremist Muslims da kuma terrorist Muslims. Musulmi gida uku, musulmi masu wayewar kai da musulmi masu zafin ra'ayi da musulmi yan ta'adda. A wurin su dan ta'adda duk mutumin da zai tsara sallah sau da dan ta'adda ne. Kwanan nan America ta turo gwamnatin wai Obasanjo da kuka cewa ta gano alamar yan Taliban a Nigeria. Sai take daga cikin alamomin gane yan Taliban ga su kamar haka: za a ga matan suna sa hijabi. Ba ta taimu ne sai ku yanda za ku yi, ko kuna jin tsoro ne? To a takshawarahum la kuma za a gaza suna barin gemu duk ga munan ai kuma tufafin su haɗa gemu, kace dumo ne, me za ku yi? Mutu bi ghaizikum, abinda ya kamata ku sani da musulunci ba a yake shi. In kace zaka yake shi, Allah zai kariya ka. Ba mu ka faɗa ba, Mr. Ben-Gurion, Prime Minister Israel na farko, kar ku manta hadin baras. Prime Minister Israel na farko ya taba cewa mu ba ma jin tsoron an communistanci, ba ma tsoron an rajin demokratiya. Abinda muke jin tsoro shine musulunci na gaskiya wanda Muhammad ya kawo. Haka Ben-Gurion ya faɗa. Kuma wallahi wannan musuluncin na nan na zuwa zai mamaye duniyar nan, kamar yadda Mrs. Hillary Rodham Clinton ta faɗa, matar tsohon shugaban America Clinton, take cewa wonderful, Islam is the fastest growing religion in the USA. Waye ma bakinta tace kai ai musulunci yafi kowane addini mamaye America a yau. Haka ma dan sarauniyar Ingila ya faɗa, Yarima Charles, a 1993 a wata lecture da ya gabatar a Oxford University, yana cewa Islam is very much around us and I can assure you we can still benefit from the Muslims. Haka Charles ya faɗa. Sunan ci maka bashi? Mun je mun ce dan Allah Charles ka faɗa ne? A'a, me ya faru? Allah ne yace sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haq. Sai mun ci gaba da nuna musu musuluncin nan gaskiya ne. Ina fata kun gane ko? Ai ba mu bane muka matsa bakin Chalaman, ba mu muka bane muka ce sa William ya faɗa wannan magana. Amma tare da haka sai suka fito suka faɗi matsayin musulunci, kamar abin da na faɗa game da Mahatma Gandhi a baya. Don haka kafofi na wata labarai na da amfani, suna kuma da illa. Don haka talabijin ɗinki a gida, ki musuluntar da talabijin ɗinki, ki musuluntar da talabijin ɗinki. In kina da dish a gida, yi kokari ki musuluntar da dish. In ba haka ba, dish a gida ɗaya ne daga cikin kalubale ga tarbiyya. Kina da DSTV, abu ne mai sauki a DSTV ki kama Channel O. Kiɗa ba tsayawa. MTV, Music Television, kiɗa ba tsayawa. MM1 da MM2, Movie Match, wanda har suna suna nunawa. Kowa sani, ga kula wasa Fox. A nuno ƙatti firɗa-firɗa, ƙoƙa-ƙoƙa, tsirara suna kokawa. Ki zo kin gwale ido, ki hu a gaban talabijin kina kallo, ba mijinki ba. Bacha tsoron Allah, bacha jin kunya. Wannan ita ce tarbiyyar da zaki kenan. To, a musulunta da talabijin, kasa-kasai na bidiyo su kasance na alkhairi. Ne magana kan wasan kwaikwayo bara a nan, cewa su sun kasu gida uku, akwai masu kyau, akwai marasa kyau, akwai tsaka-tsaki. Sai da haka wajibi ne kafofi na labarai suna kasance masu kyau. Haka radio, mu jiya radio za ga aikin alkhairi. Ki je ki sayo cassette, packet guda, sabobin abinda kika haɗa cikin Qur'ani, ki karanta. Ki karanta, ki ringa sawa, ki ringa ji, a wannan ai murya ta ce. Karatun da kai kana neman hadda, in kai kake jin sa, ya san zama a zuciyarka. Mun jarraba wannan lokacin gwagwarmayar hadda, abinda taimaka kwarai da gaske ka samu. Saboda haka kafafen watsa labarai kenan. Sannan kuma jaridu. Jaridu na da ranarsu. Yau mun waye gari a ƙasar nan, daga cikin ƙalubalen da tarbiyya ke fuskanta, musulmi ba mu da isassun jaridu. Kai, kafin jaridu ma bari in dawo da ku baya kaɗan. Wata ran na taɓa zuwa wani assignment da aka bani a nan Kaduna daga Kano, akan ɗaukan adadin churches kawai. Wallahi, a nan hanyar da Radio Kaduna take, ya sunan hanyar nan ne, Independence Way, akwai Catholic Media Center. Na je wurin neman labarai, suka ganni sai abin ya ba su mamaki, na ce na zo ne gashi. Amma abin da ya bani mamaki, kayayyakin da suke da shi na haɗa labarai, gyara labaran, da tace shi, da jin ingancin murya, da fita shi har izuwa ga kunnin mai sauraro, Radio Kaduna na fahimci ba su da shi. Na je Radio Kaduna suke gane ai wani lokaci can ma muke zuwa mu ar wannan abin. Na samu wannan labarin kwarai da gaske. Ban sani ko abin an samu canji ba yanzu. To wannan abin wasu ne. Yau Kirista suna da gidan rediyo na yaɗa Kiristanci a ƙasar nan. Na shi nan a Jos, a Dogon Dutse, The Voice of Gospel, Muryar Bishara. Suna da ɗaya a Calabar, suna da ɗaya a Ogoja, ga kuma ɗaya a Liberia Radio Elwa. Ba mu da ɗaya a matsayinmu na musulmi a nan ƙasar. Tare da yawan mu. Sai tsabar alfahari, mu kashe kuɗi wajen siyasa. Masu kuɗi kuna nan miliyoyi. Amma yawanci kun fi gwammacewa ku kashe kuɗi lokacin siyasa. Mutum ya kashe wajen miliyan 100 a kan siyasa kuma bai ci zaben ba. Misali, in ta ɗau, wani wace irin hasara ce wannan? Ku fitar da miliyan 5 ku yi ma addini aiki, za ku ga mamaki. sannan ba mu da kafofi na labari kullum a zage mu a jaridar arna a cikin mutuncin mu yanzu jaridar nan ta mu da muke takama da ita wannan ta suka biro Yusuf Daily Trust the Weekly Trust in kika je Lagos ba za ki taba ganin ta akan titin Lagos ana sai wallahi ba zai yi ba na sha zuwa Lagos fita ana balan da ina Lagos ba ki gani ba karon na fata ka ba ki gani ba sai dai kiga an kai ta a boye inda ya fara suke amma su jaridun su ga sunan a ko'ina ana saida kuma suna zagin har jaridar The Sun sabo jarida ce wai take kalubalantar gwamnatin Malam Ibrahim shekaru mucin a Kano wai dan me za a ce a ringa sa hijabi mu da garin mu da gidan mu da shari'ar mu ko rabar raini yayyo abin da ke faruwa shine idan dutse ya zama rago sai koi yace to dutsen shirya za mu idan bai kai ka sani in dutse ya tara da koi kon zai fashe in kai ya fada kan dutse ba fashewa kadai zai yi ba marmashewa zai yi amma sai da ragoncin mu sannan kuma yawancin mu ba mu da ma wayewar idan arna sun yi rubutu mara kyau a jaridu mu ba su ansa ba mu da wannan lokacin da ishe ma Daniel alaiha la'anatullah sai magana game da zaben sarauniyar kyau wata yarinya da rago a bani wata baka wulud da ita kaga nawa ne muka yi rubutu ba mu rubutu zaki iya daukan alkalami ki rubutu tsara addininki lokacin da Jerry Falwell a America a gidan talabijin na CBS ya bakar magana game da manzon Allah musulmi ne suka bada ansa ina fata an gane ko suna nan suna yi saboda kafa ta watsa labarai na da amfani wajen amfani na da cutarwa wajen cutarwa lokaci ya koro ko to shikenan baya ga nan kuma mu sake tawo da wani hadin kuma wani kalubalen da ke fuskantar tarbiya a yau game da ku mata ne musamman masu surutun yancin mata equality gender equality muka ce ba gender equality bane ya kamata ya zamanto gender equity adalci ko kwanakin baya kamar watanni 8 an kira mu wani taro kamar abinan kwanakin baya a watan 8 nake so nace farko watan August an kira wani taro a wani babban hotel a Abuja Waishi Rockview Hotel to abin da yasa wasu kungiyoyi ne masu kiran kansu kungiyar yancin dan adam na duniya suka kira taron akwai da yawa daga cikin waɗanda suke shugabanni ne na kungiyoyin mata suka je gun wannan taron mun je gun taron of course amma wani bawan Allah wanda yake dan siyasa ne da ya tashi jawabi a kokarinsa na faranta wa mata masu surutun yanci sai ya kokari da ka yana son ya rawa na hadisin manzon Allah da ke cikin Bukhari to ba sai mu gaya musu da su waɗannan matayen waɗanda wasu su ma a iya samun su a cikin kungiyoyi mai daraja irin su form 1 barin fito muku balo irin su form 1 a samun suna fakewa da sunan shugabannin kungiya mai daraja mai albarka irin wannan kungiyar amma saboda jahilci ba su karanta addini ba saboda turanci sai amfani da wannan dama suna ƙoƙarin halakar da mata ana samun su zan yi bayani kan wannan shi wannan bawan Allah da ya tashi jawabinsa sai yake cewa hadisin da ke cikin Bukhari hadisin Abu Bakr wanda manzon Allah ya faɗa yace lan yufliha qauman wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka dauki shugabanci gaba ɗaya suka ba mace ba su ba samun riba annabi ya faɗi wannan magana ba ma shayin mai mai fata a gaban kowaye hadisi ne a cikin Bukhari a cikin kitabul maghazi hadisin Abu Bakr babin da ke magana babu kitabin nabi ila kisra wa kaisar sai wannan bawan Allah ya zo da ka yace this hadith is faulty on three grounds wannan hadisi mai rauni ne saboda dalili uku to mu daliban hadisi muna zo na wannan sa muna Allah Allah ya faɗi inna hadisin ke da rauni sai shawala wala yake muka dinga ba nema a bamu dawo ba shi amsa to amma a kaidar yahudu idan aka ci abincin dare in wani laccawa ba jawabi to makasudin wannan ya fito da sunan ilimi yana son ya halakar da mata kuma akwai ire-iren waɗannan matan wani su a kafofi na wata labarai suna kuma cikin kungiyoyi na addini sai su fake da wayewa suna ɗaukan fatoyi na rudu irin na turabi suna son su kawo ma matan musulmi abinda yake ba ita ce fahimtar sahabbai ba ba ita ce kuma fahimtar salafus salih ba ko haka dole mu bayyana wa mutane don ya zamanto mun sauke nan da ke kanmu la tubayyinannahu lin-nas wala taktumuna wannan hadisi dai annabi ya faɗe shi kuma hadisin ba mai rauni bane yana nan cikin Bukhari kuma Ibn Hajar cewa yayi wata mata ce ana kiranta Bunnar, ƴar Shirawai, sarkin Kisra. Lokacin da mijin ubanta ya mutu, sai mutanen garin suka nemi wani yaro dan wannan sarki dan ya zama shine sarki. Suka rasa, suka rasa su kuma suna gudu kare shugabanci su daga wannan gidan. Sai suka ce to ai ga ƴarsa ya mace, ku bata mana. Lokacin da Bunnar ta zama tsohon shugaba, lokacin karshen rayuwar manzon Allah ne. Da annabi ya ji labarin sai ce a'a, ai duk jama'ar da suka dauki shugabanci na gaba ɗaya suka ba mace, ba su ba cin riba. Sahabin da ya rawaito hadisin Abubakar sai ya ce ba na so in shiga cikin tawagar rundunna na Aisha in je yakin Al-Jamal da Battle of Camel, amma saboda wannan hadisin sai na fita. Kai a sowa da za ka rauna hadisin manzon Allah saboda ka faranta ma ajandar Yahudawa, wai na fitar da mace ta zamanto shugaba. Mu a wurin mu gaskiya in ka zo ko ka dauke ta ko ka aje ta, Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Gaskiya daga ubangijinka ne, in ka so ka dauka in ka so ka bari. Wannan na farko kenan. Na biyu, akwai mujallar Kusurfam 1 ina ji ta watan August da aka bani ita. Cikin bayanan da wannan kungiya mai albarka ake yi, an samu achievement da yawa, amma a wata jiha sai suka ce daga cikin nasarorin da muka samu mun yaki mummunar al'ada, abinda ake cewa wai socially harmful practices. Wai sun samu damar yakar wani abu da ake kira FGM. Menene FGM? Female genital mutilation. Sai suka canza wa abin suna ya koma FGC, female genital cutting. Ba abinda muke so mu sanar da ku gaba ɗayanku, female mutilation zagin musulunci ne. Akwai kaciyar ƴa mace a musulunci, akwai hadisai guda uku. Ɗaya bai inganta ba, biyu ingantattu ne. Kalmar mutilation na nufin musula, Yahudawa ne suka mulmula wannan kalma cikin musulmi. In ma kana da wani ra'ayi game da kaciyar ƴa mace, to ka je ka nemo bayani a musulunce, waccan kalma ku aje ta. Duk wanda ya faɗa wannan kalma to ya sani ya zagi addinin musulunci. Dan ma'anar mutilation shine kamar ka gutsure mutum, ka kafara masa halitta wanda shari'a ta hana haka. Ina fata kusan wannan da kyau. Na so in dauki lokaci mai yawan gaske in yi bayani anan. A cikin hadisin kaciyar mace, annabi na gaya mai kaciya cewa ki yi kaciyan nan yadda Allah ya ce, amma wala tunhiki, kar ki tsananta wajen ɗebe fatar da shari'a ta ce, saboda daidaita sha'awar ƴa mace. Eh kenan, yana cikin sunan. Hadisin da ke cikin Bukhari yana cewa idzal taqal khitanan, idan kaciya biyu suka haɗu wanka ya wajaba. Sai malamai suka ce to kaga Allah ya tabbatar da kaciya ga namiji da kuma kaciya ga mace. Amma hadisin da bai inganta ba shine hadisin da ke cewa al-khitanu sunnatul lirijal wa makrumatul linnisa. Hadha al-hadith da'if, ba za mu yi aiki da shi ba. Kaciya sunna ne ga ɗa namiji, martaba ne ga mace, bai inganta ba. Amma guda biyun sun inganta, da haka ku daina ɗaukan irin wannan kalma kuna amfani da ita. Yahudawa ne suka jefo ta, yana daga cikin ƙalubale da ke fuskantar rayuwa a yau. Sannan maganar shugabancin ƴa mace, ana gaya muku kwanaki a nan America da samun ƴancin kanta tun 1776, amma har yau ba su ba mace dama ta yi shugabanci ba. Surutun ƴancin mace, wata mace ce ana kiranta Mary Wollstonecraft, ta fara rubuta littafinta a 1892. Bayan American a 1792, sorry, bayan American ta samu ƴancin kai da daɗewa, take cewa ƴanci, ita maganarta ma game da ƴancin cewa ta yi hatta haihu. Wanda tsarin ilimin boko yakar addini yake idan ba musuluntar da shi aka yi ba. Domin ga namiji ga mace, ana karantar da mu ɗalibi ba zai ga girman malam ba. Kuma tsari ne wanda yake dole sai ka yaba ma kanka, duk abin da ka mallaka na digiri sai ka tallata. Kana da BA, kana da MBBS, kana da BSc, kana da LLB, kana da Masters, kana da PhD, sai ka tallata kanka. Duk takardar shaidar zuri sai ka faɗa. Amma a musulunci ko kai ne malam wani, ba za ka zo ka ce ana sheikh wani ba, saboda tawazu'u. Kun ga bambancin namu da nasu kenan. Amma ka je kai karatun, mun yi bokon, mun karanta, muna kan yi, amma ba dan alfakari ba. Addinin mu shine kan gaba. Kalubale game da tarbiyya na gaba, wato cin riba. Wallahi riba, idan musulmi ba mu bar cin riba ba, Allah ya ce zai faɗa da mu. Ya ce ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah wa rasulihi fa in tubtum falakum ru'us amwalikum la tadhlimuna wa la tadhlamun. Kalubale game da tarbiyya na shida, na bakwai kenan ko, wato yaduwar fina-finai na batsa. Kalubale game da tarbiyya na gaba, na takwas kenan, yaduwar waƙe-waƙe. Wasu su zaka iska zina ake tallatawa kamar irin sexual healing na mabidai, misali wal iyadu billah. koka iske waka tana karantar da shirka ne. Misali, we feel forever loving Jah na ainihin Bob Marley and the Wailers. Ko wata waka wata aliya, ko wakar India ram 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 wanda gunki ake yabawa, ka iske musulmi da wannan ake da shi. Kalubale a gaban tarbiya na nawa kuma na fara kenan ko hayaniyar kaida iyali da kaida haihuwa na ambata wannan dazin. Kalubalen tarbiya na gaba yaduwar littattafan soyayya da sunan birtik ka iske ƴaƴan musulmi na ta karantawa littattafan soyayya littattafan soyayya hasbunallahu wa ni'mal wakil sai ka iske yarinya ta karanta littafin soyayya a tam guda guda biyar amma bata karanta daga alif lam min zuwa sai qulu as-sufaa'u minan nas ba kalubale a gaban tarbiya na nawa kenan kuma na nawa na 11 wato yaduwar cutar AIDS kan jama'u ta ina wannan ya zama kalubale domin abin ya kai ga jallin da a yau mutane har suna tsoron aure kuma to gaskiya a sai an je an yi testicle ban sani ba if she is positive or negative to wannan sai ya kashe kuma aure haka ba karamin musiba bane cutar AIDS bincike ya tabbatar America ce a Maryland ta kirkiro kayanta je ku samu littafin September 11 before and beyond daga shafi na 46 zuwa 66 ku ga ainihin abin da ya faru to amma dai ko da an kirkiro ne da cutar tana kashe mutane me ya kamata a yi to shi ma wannan kalubale ne saboda tarbiya ya kamata a dau mataki na gyara kalubalen tarbiya a gaba yau na nawa kenan na 12 yaduwar furaiti yana da wahala ka zo kan titin Kaduna ko ga mace tsirara ba in ka sai ki kafa kauri asili in ka daga kai la haula wala quwwata illa billah kalubale ga tarbiya kuma a yau wasa da yima iyaye biyayya kai ke yarinya yar boko ta zo ta kwanta sheke-ke a gadan uwarta ba karfe tar bata tashi ta ce uwarta wanki ba sai mai kannan ta wanki ta gyara fo ta kwanta da jarida wai yar boko ce kuma sai daga yar ta zama uwar ta zama yar sai ta ce ai ka san mai ilimi ce yar boko ce ya wani ilimi ana furis kalubale da ke fuskantar tarbiya na nawa kuma cin amanan mazaje da kuma cin amanan mata yayi tsakanin su kalubale da ke fuskantar tarbiya wasa da sunaye irin na musulunci kaje dan musulmi ana kiransa bash wai bashir kenan bash bashir ko musti mustafa kenan ko abdul na'am ba abin dariya bane ba daidai bane ko suleiman ake suleiman suleiman fatima ake fat kotima la ba daidai bane kalubale da ke fuskantar tarbiya kuma na gaba wata da karta da sasha da ludo kalubale da ke fuskantar tarbiya na nauke na hannun mun telisafin na sha nawa na sha shi da kop to a ka'idar malamai idan ana da khilafa kan mai yawa da mafi karanci wannan yake dauka a mafi karanci dai har ka'ida take kawai zaka sha shida iyaye sai sabani ne an gane ko mu dauka na 16 kalubalen tarbiya na 17 rashin kimanta annabi Muhammad haka na faruwa ne kuma wajen wasa da karanta sunnarsa da yawa sai ka iske mutum a sallah baya kulawa da sunna mace na sallah sai ka ji ta gun kamar ne ba ta dauke wuta ba ta bayyana karatunta lokacin bayyana karatu waye ce da ke zaki boye karatu a sallar asubahi a sallar magriba waye ce da ke ki bayyana karatu inda namiji ke bayyanawa dan annabi ya faɗa cikin Bukhari sallu kama ra'aytumuni usalli an gane ko yawa zaki bayyana karatu illa iyaka ba sama kamar namiji ba amma zaki bayyana karatun ki masu cewa ai muryar ta al'aura ce to me yasa kuma a ɗakin mijinta ma ba ta bayyana karatun muryar ta ta al'aura ce kuma ga mijinta me yasa ta a ɗakin babanta in za ta yi sallah sai ga ta gun sai dai muni da baki kawai me yasa kalubalen da ke fuskantar tarbiya ta nawa kenan karuwanci da sayar da mutunci da yaduwar ƴaƴan zina shi ma wannan yana daga cikin barazana ga tarbiya kalubale da ke fuskantar tarbiya a wannan zamani namu na yau daga cikin al'adar turawa wai shi Saint Valentine wani abu ne da ƴan boko ke yi a wani wata ne? 14 April ba? to ni ka san ni ban ma san shi ba ni 14 April ne ba Allah ya taimake mana bayani jazakallahu khaira 14 ga watan sha nawa ne February kun yi san menene Saint Valentine kun je kun karanta shi ma wannan kalubale ne kalubalen da ke fuskantar tarbiya na 18 happy birthday to you, happy birthday to you. Wallahi wannan laifi ne a zo ana wannan saboda al'ada arna ce ba kyau. Daga cikin wannan kuma wani abu sabon shi ko modest party ne wanda manya ne su manya ne zai su da party irin nasu modest night wanda manya ne za a je a yi biki a yi birthday a yi shargalle wanda sabawa Allah ne. Kalubale kuma da ke fuskantar tarbiya ina jin ta 20 kenan ko na 20 wato wasa da tunanin tattali saboda mutuwa. Duk mutumin da ya shiga lagabarin tunanin mutuwa to yana fuskantar matsala. An ce kar ka manci abu biyu, ka ringa tuna abu biyu kuma ka ringa manci abu biyu. Abu biyu da za ki ringa tunawa kullum ki tuna ranar mutuwa. Kowannenmu yana da appointment, ranar aurenki na da date, ranar da kika zo duniya akwai date, ranar arzikinki akwai date. Ina nufin date rana, kin mance akwai wani babban date guda daya ranar barinki duniya. To mutuna wannan mutuna lokacin da za a wanke mu a tsiraitar da mu la ilaha illallah, a dora mu aka fada a kai mu dakin turbaya, dangi sun tafi kowa ya ban kwana da mu. A lokacin da nake kishi a cikin ramina da kabari na zai kai min ruwa a wata lokacin. A lokacin da wannan baiwar Allah ta mutu ga tana akwai tadan tana kuka mama zan sha nono ina mama ta tafi. To mutuna wannan ranar karki ce ke yarinya ce, a in kina jin ke yarinya ce ai wata kil kawai ki ta mutu, wata kuma barinta akai da ke da ita wacce ta fi kuruciya. To kar mu mance lokacin mutuwa, sannan kar mu mance zunubi. Abu biyu kuma da aka ce amince da su, ki ringa mance aikin kirki da kike, kar ki ringa yaba ma abin kirki da kike tunda Allah da kike domin shi baya manta take bar masa kawai. Sannan kuma ki ringa mance munanawa da mutane suka yi miki. In aka jefe ki da dutse ki mulmulo nakiya mai zaki ki bayar. Annabi Isa dan Maryam alaihi salam wata ran ya zo wucewa wasu mutane suka zage shi, da ya juya sai ya sanya musu albarka, Allah ya muku albarka, ya yi wata dabbobin ku, sai almajirai suka ce ya ruhallah ya za ka sanya albarka ga mutanen da suke tsine maka? Ya ce eh, kowa abin da ke hannunsa yake bayarwa, su tsiya ce a hannunsa suka bani, ni alkhairi ne a hannuna na baku. Ina fata Allah ya samu dace ya yi ma wannan majalisa ta ku albarka, ya saka muku saboda sauraro abin da na faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan wanda na kuskure, dama na tsanci na kuskure dan ni mutum ne mai kasawa. Allah mana afwa, Allah ya yawaita mana wato ƴan uwa masu kishin addinin musulunci, ya kaskantar da kafirci da kafirai, ya taimaka ma shari'ar musulunci ta kankama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Sai mallam ya kara jawo hankali a kan su. Wannan tana cewa tana so a jawo hankalin makarantun islamiyya waɗanda ba sa son ɗaukan yara wai ƴan ƙasa da shekara uku, sai su ce wai suna ba su wahala. Amma ga makarantun boko suna ɗaukan wanda ba su kai haka ba, suna buɗe musu aji da suke kira pre-nursery. Saboda haka take son mallam ya jawo hankali, don ta ce suna son ƴaƴansu su fara buɗe baki da alifun, amma kuma gashi makarantun islamiyyan ba ta yarda su ɗauki waɗanda ba su kai shekara uku ba.
Ba daidai ba ne a ce an hana ɗaukan yara a matsayin shekaru da ba su kai shekara uku ba, domin duk mutumin da ka gan shi aka ce da kai mutum shekara 30, 40, 50, 60, 70 ko ma nawa ne, ai ya fara da ƙarami ne ko? To wannan ƙaramin idan ba ka yi mai tarbiyya ba tun yana ɗan ƙarami, yaya za a yi ya gane amfanin ilimin? Masu magana sun ce da zafi zafi kan daki ƙarfe. Don haka wannan tsokaci da aka yi muhimmin tsokaci ne. Muna kuma fata don Allah a dawo cikin taitayi, a buɗe azuzuwa wajen kulawa da yara da ke irin wannan shekarun, kuma masu hali masu wadata su taimaka wajen haka. Amma wani kukan da aka yi yanzu shi ne wai idan aka buɗe irin wannan azuzuwa na ƴan ƙasa da wannan shekarun ba a biya, to ko shakka babu idan ba a biya abin ba zai tafi ba. Saboda nan sha faɗa ba a da'awa sai da dawa, idan ba a biya ba abin ba zai yiwu ba. Don haka muna fata Allah ya sa mu gane ya kuma mana muwafaka, wallahu alam.
An sami labarin cewa za a yi kusufin wata, don haka muna fatan mallam ya yi bayani a kan me ya kamata musulmi ya yi, sannan kuma maganar tarawih da tahajjud. Wanda ya yi tarawih an ce ba zai yi tahajjudi ba, menene gaskiya wannan magana
to dangane da maganar kusufi ko khususi ko kuma eclipse da ake cewa masana ne suka ce za a yi to in ya faru abin da ya kamata musulmi mu yi shine mu yi ta istighfari muna tasbihi bayan da wasu ke yi ana bin unguwa unguwa ana waje zaihun bai ma sabaru jannatan wa harira ba za ka ci ai ba ko aliyu menene ne eh ga mu gare ka misali wannan ba haka ake yi ba kuma rana da wata ba a shafe su don wani domin dan annabin sallallahu alaihi wasallam ibrahim almu'azzam ranar da ya rasu an sami shafewar rana ko wata sai mutane suka ce ka lalle wannan da yana da girma kaga a dalilin sa ga abin da ya faru sai annabi ya ce a da rana da wata ayoyi ne na Allah ba a shafe su don mutuwar ko rayuwar sa kawai alama ce Allah ke nuna muku na ikon sa in ya ga daman kifi duniya yanzu zai kifi saboda ka tasbihi ake yi da istighfari da har ma sallah na kusufi in ta kama Allah ya sa mu dace tambayar da aka yi ta gaba cewa idan mutum ya yi tarawih an ce ba zai tahajjud ba to ai da tarawih da tahajjud duk abu ɗaya ne babu dalilin bambanta su sallar da ake yi da ake cewa da Hausa sallar asham idan ka yi ta da wuri duk bayan raka'a biyu ko raka'a huɗu ka zauna ka huta to sai a kira ta tarawih dan ma'anar tarawih sallan da ake yi a huta in ka ga dama kuma ka iya yin ta can cikin dare bayan ka yi bacci to sai a kira ta tahajjud sallar tarawih ana yin tarawih tun daga bayan sallar nisha har kusa da ketowar alfajiri duk lokacin sallar tarawih ne in mun ga dama anan masallaci sai mu ce to mu sallar tarawih din mu sai bayan mun kwanta mun tashi sai mu ce tahajjud ko mu ce tarawih duk ɗaya ne ina fata kun gane ko abin da yasa wasu ke cewa in an yi ba za a yi ba saboda hadisai guda biyu hadisin nan na Aisha wanda ke cikin Bukhari ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba karawa sama da raka'a 11 ba ko sai raka'a 8 da kuma mai wutri raka'a 3 ina so ku sani kalmar shafa'i babu ita mutane suka kirkira wutri ake cewa abinda sai ke cewa shafa'i saboda hadisin Muslim salatul layli masna masna sai raka'a idan kai raka'a 8 sai ai wutri raka'a 3 in kin ga dama ki wutrin nan raka'a 3 sirfan ba sallama sallama daya in kin ga dama ki raka'a 2 ki sallama ki tashi ki kawo dai kuma ki sallama to misali kamar mu a Kano abinda muke yi idan muka yi sallah in muka kai 20 ga wata sai dai muke yi da zaran mun kai 20 ga watan Ramadan to sai mu dakatar da sallar asham sai mu ga wa jama'a asham din mu ta koma cikin dare kuma sai da muna gudu mu yi sallar asham raka'a 8 mu sake tashi mu cikin dare mun sa'a mu hadisin Aisha kenan to zaka sai mu dakatar da raka'a 8 mu sha ɗayan mu mu kaita cikin dare sai mu raka'a 4 can karfe din dare mu tashi mu yi asham din da muke cikin kwanaki 20 din nan ina fata kun gane saboda haka da tarawih da asham da ta duk abu ɗaya ne ana kiranta qiyamul ramadan ana kiranta qiyamul layl ana kiranta tarawih ana kuma kiranta tahajjud saboda haka masu bambantawa ya kamata su sake nazari Allah ya sa mu dace
wani jawo hankalin shine maganar lesson da makarantu suka kirkira domin ta nuna cewa wannan lesson din yana hana yara zuwa makarantun islamiyya don saboda lokacin da za a taso daga lesson ake kuma tashi daga islamiyya ta nemi malam ya ƙara jawo hankalin mutane akan shi
wato kun gane abubuwa shi yasa look shi yasa a har kullun ake cewa akwai buƙatar samun tsari na shari'ar musulunci a ƙasa domin yin akwai tsarin musulunci ka'in da na'in to wannan tsari shine zai tunkari irin waɗannan matsalolin ga matsala kaza muna fuskanta yanzu misali matsalar lesson a je ana ta yi a hana yara samun daman zuwa karatun islam zai wannan hadari ne so yana da kyau a ringa sake sunayen surukai amma ba irin kunyan nan da ake ji ba dan ka san akwai kunya ta bahaushe in ya ga surukin sa daga nesa kilomita 1 sai sauka daga kan hanya shi ma surukin ya sauka daga kan hanya kaga tun daga duniya sun bar hanya kira kuma ya je gidan surukan a bashi abinci ya kici wai yana jin kunya kuma sai je waje ya nemi gurasa ci wannan ba kunya bane kuma al'ada ce wadda ba ta da kyau amma ta kai suna yana da kyau Allah ya sa mu dace
farko
cewa abinda ake nufi wanda yayi sallar farko ya kuma sake maimaitawa daga dare haram a'a malami suna da babban ra'ayi kan wannan hadisin nan da yana nan cikin Bukhari cewa annabi bai taba karawa kan raka'a 11 ba akwai kuma hadisin dan Abbas da yace raka'a 13 akwai hadisi da yace raka'a 20 sai dai maqlubi ne da'ifi ne wai inganta ba kamar da Albani ya bayyana to duk maganan bai wuce raka'a 10 ko 8 ba amma masu cewa ma raka'a 10 sun kara da raka'a 2 da annabi ke yi da safe naka baya cikin lissafi haka ne sayyidina Umar da yazo a zamanin sa sai ya umarci sahabbai guda 2 mahaddata Qur'ani da Ubay ibn Ka'b da Tamim ibn Aus al-Tari yace ku wuce ku ringa jan mutane sallah ku raya wannan sallar amma raka'a 11 kawai to abinda ake cewa shine wasu na ganin in kai raka'a 8 din nan to laifi ne ka sake tashi da daddare ka sake yi bayanin kenan ko to wasu malamai sun ce a'a tunda dai wannan wata ne na nishadi mutum zai samu karfin ibada su suna gani babu laifi mutum ya iya tashi ya sake shi yasa a Saudiya ma suke yi 20 suke yi Saudiya wasu ma sun ce kai ka iya maraka a 60 amma gaskiyar magana ka tsaya kan sunnar manzon Allah shine alkhairi idan kika yi raka'a 8 wutari raka'a 3 to mu a fahimtar mu ba daidai bane ki sake sallah da daddare dan Aisha tace annabi bai taba karawa ba amma wasu na ganin ta babu laifi amma mu ba mu ce haramun ba in kana ganin zaka yi to amma dai ka sani baka dace da sunnar manzon Allah ba in kuma ka yarda kake dacewa da sunna to dabara ta rage ga mishigari fiya amma dai ga sunna nan karawa in kin tashi ne ma kina da karfi da Qur'ani ki karanta ki dora wa kanki hadda aya ta ba shi da alkhairi Allah ya sa mu dace mala halatta musulmi yayi tsarin iyali kuma ya halatta mata aure ta cire ciki ai mu ne ke da tsari na iyali kuwa mu musulmi musulunci ya tsara mana iyali ko bai tsara ba bai tsara ba shi yasa saboda tsaba tsari ma ba a haifa ta baki shi yasa saboda tsaba tsari ma yaro baya shan nono ta goshi saboda tsari ma aka ce a shayar da yaro nono shekara 2 yace wal walidati yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman rada an yutimma ar-rida'a to tsari ne mun fi kowa tsari din wannan kike nufi amma tsarin da Yahudawa suka kawo wanda shine kuma tambayar ke nufi to malaman musulunci sun zauna tun kusan shekara 20 a jidda sun bada fatan haramun ne dan Yahudanci ne amma idan mace haihuwa na wahalar da ita ba ta da lafiya da ta haihu da ƙara wani a sai a dakatar da haihuwa in ma haihuwar na mata barazana ta samu ciki an tabbatar in aka bar cikin nan zai kashe ta to ne halaka ma a zubar da shi suka ce domin ɗan da ke cikinta ai shakka ne zai rayu ba zai rayu ba a sani ba ita kuma ta ta rayuwar ba shakka ba shi ɗan da ta muna ganin ta sai suka ce to ba za mu salwantar da tabbas saboda shakka ba a ƙa'idar shari'a idan shakka da zato suka ci karo sai ka bar shakka ina fata an gane ko wannan ita ce fatawar da hay'atu kibar ulama na Saudiya suka bayar haka kuma majalisar kula da fiqh da ke Jidda sun ba da fatawa cewa idan yaro fetus dan tayi dan jinjiniya a ciki an gano cewa wannan yaron yana da murdaddiyar halitta kansa a girgice idanunsa a girgice abinda suke kira malformed yana da malformation bai ginu ba kuma aka ga in aka haife shi zai wahalar da iyayen to ya halatta a zubda cikin amma da yardan iyayen baya ga wannan babu inda aka yarda a zubda ciki a musulunci in da ya kai kwana 120 duk wanda ya zubar da shi yake san kai zai kuma tsaya gaban Allah saboda haka family planning da ake yi shirme ne sai kin kara family planning kin ki haihuwa lokacin haihuwa kuma Allah ya rike ya hana ki sai muka ta fadi tun naka aka da kenkeso bayan da zaki tun da lokacin da Allah ya ce ki jinki sauransu Allah ya samu dace.
Wannan yake cewa kamar yadda kai bayanin tsari da ake bi a shari'ance a nemi aure. To an bi wannan tsari har an kai matsayin cewa iyaye sun ba mu neman aure mata. Sai gashi daga baya uwar wannan mata ta ce ita ba ta son wannan aure da wannan mutumi. Dalilin ta kawai shine cewa ba yaran su daya ba. Me shawara
wannan ba daidai bane domin mu ba kira muke zuwa kabilanci ba abinda Qur'ani ya kira mu zuwa gare shi zuwa ga ƴan wantaka يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لماذا؟ لماذا؟ لتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله يكرمون هل سوكم ماذا دماتا دكبيلو إري إري كفا كفا دبندنك سنجونا بابن بنشي قبل عربي كم بكر فاتح في دصوران الله ذاك يا سلمان الفارسي كتوا أنا كتوا أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي وبانا شيني مسلنشي إمتا نينا تقمار أسلي نينا مسلنشي نيكوي كما يشيني طبعا كمو با قبيلة شي أي بي با قبيلة شيني أي بي قبيلة أفيدة أما با قبيلة شي أي بي با قبيلة شيني أي بي وإيكا مركتي با قوية ني أي بي با قوية شيني أي بي با دبا شي أي بي با دبا شيني أي بي با إسكا شي أي بي با إسكا شيني أي بي طبعا كوضن دسكي قبيلة شي الله يا حرام annabi yace duk wanda ya kira zuwa kabilanci baya tare da ni wanda ya propagating din manufa na kabilanci baya tare da ni wanda waye yaki wa man qatala alai ala al-asabiyya falaysa minna dan haka duk mata da ta hana aurar da yarta ga wani saboda baba haushe bane to wannan mata ta yi gaibci yawa da ba magana kabila ba muke in mutum ma daga jejin ruhu ya fito in dai zai ce ashhadu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله كما أرى مسائر أمه كما أرى مسائر أمه مدن كناسه مدن يناسه ناسي هكما تأجار وأن هالي نكبي لنشي الله كمي كوتا أسلوك جرسه نعم تاكو سيدك رشي مالو مجيني أكا تنبيش ميسا يكي مزقنا ما تنسى فيشي دقنقنية كي دنيا فاتا مصري بمباسا جم مغنسا تو مالا نعيجا أجار وأن مسلم تو maganar cewa ya za a gyara wannan mutumin ba abin da zai gyara shi illa a gaya masa Allah a gaya masa faɗin annabi Muhammad abubuwa biyu ke gyara mutum ko dai Qur'ani ko kuma tsinin mashin mai mulki amma sai abu mutum da lalama da qala Allahu qala Rasulu qala Sahaba qala Salaf idan hadisi da Qur'ani ba su gyara mutum ba to fala haula wala quwwata illa billah kana musguna matan ka sai kace dan ba sa jin magana ka to ai bai dace ba kuma su matan su ne rashin jin magana mana ko ko hanya ce guda biyu tunda dai matsala ce ta rashin jin magana to dan Allah ku ji magana in yace ku zauna ku zauna ku tashi ku tashi kwanta kwanta kice in ce ne yawa sai a zauna lafiya matakar an bai salama Allah ba saboda la ta'ata lima khaluqin fi ma'atil khaliq wannan shine sharadi dan ba mutumin da zai ji dadin mace mara da ko ba haka ba a bata order ta kibi ba za ta zauna lafiya ba eh wallahi amma in kai da Allah cewa yi wallahi takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wajruhun wadribuhun wajrul madadi wajru wadribuhun فكيف فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ما تعين لكم جزء ورنسا وينسوا كفار مسوا أزي إن سنجفوا كورة شيء مسوا إن سنجفوا ركيكوا أما ما لم يسوك شيء باوي دوكا متين يقوكي سنداء دنجة تيكار إرمتعني بلا باري لي بني سوك شيء أبن زي دباكين أسوا كيما زي أندكيسا سوك شيء دحن ليغا زي شيء كي إرسم دوء أبن زي فرأيكينا أما باوي نوشي أعوذ بالله أعوذ بالله alamina cewa wanda ya daki matarsa a fuska za ta iya kai shi ƙara a raba auren saboda fuska mata tara kyau ce in kai damage din fuska a iya kama ka misali amma ke ma wata irin mace ce da har zaki bari a kai abu ya kai ga sai an yi duka zauna lafiya kuma ba abin da zai kawo zama lafiya sai haƙuri da fahimtar juna Allah ya sa mu dace shikenan
amma ta hawo idan ka lura ta jawo mutuwar misali mutum 1,500 wajen ce na miliyan guda tun daga lokacin da faɗa na ƙara mutum miliyan guda cikin miliyan guda nan akwai yara da ba su ci ba ba su gani ba 1,500 wata ajiyar
da addu'a in kana neman wata bukata musamman wai makaranta alƙur'ani to in mutum ya haka waɗannan malamai su ma sun bokaye ne kenan ko kuwa tana so a bambance mata tsakanin wane ne boka da kuma malami wanda za a iya neman taimakonsa da ya yi addu'a akan wata bukata sai ta karshe menene hukuncin la'antar America?
To magana cewa boka da malami cika ba ta bambanci tsakanin boka da malami. Su malamai sune waɗanda Allah yace innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ba wasu bane ke jin tsoron Allah cikin bayin sa sai malamai. Allah yace warasikhuna fil ilm. Yace fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Yace ar-rahman 'allama al-qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Nafsi dake magana kan ilimi. Da haka malami shine wanda zai karantar da mu. Allah yace annabi yace ya dora mu akan hanyar tauhidi. Ya tsoratar da mu gaban hanyar bid'a. Malami kenan. Idan kika samu irin wannan mutum mai tsoron Allah mai tsantseni baya faɗin abin duniya, to wannan kiya iya cewa malam dan Allah a taya ni roƙon Allah kan bukata kaza. Amma duk mutumin da ya kama wuri ya zauna a daure, yana da kundi da laƙani da baro uwa uba da ummu Musa da bardan Yasin da kula uzu mai fuka-fukai da abin da ya kama da haka, da kuma har ma wanda wai zai iya baje kasa ya buga ya ce ai na ga kaza, wannan ba malamai bane. Ko da yake da bambanci tsakanin wanda ya zo da Allah yana rubutun sha in Qur'ani zalla yake rubuta, wannan ba shirka bane, sai da bid'a yayi. Amma wanda zai ce ai na ganki tafi kuma kasa ta ga min za a miki kishiya kuma zaki rayu shekaru kaza, to wannan ba malami bane, boka ne, haramun ne a je gare shi. Mahaddacin Qur'ani ba hadda kawai ake kallo ba, sai in yi aiki da hadda. Dan akwai wanda suke mahaddata ne, an kama wani Qur'ani, kun san abin da suka yi? Qur'ani sai suka dinga rubuta shi a reverse. Misali min al-jannati wan-nas, wan-nas ne farko, qul a'udhu kuma shine karshe. Kun ga da baya kenan. Ko a ba mutum magani a ce a zo da bokiti cike da jini yana rubuta Qur'ani yana jefa takardar Qur'anin a cikin jini? Ko irin malaman da suka haddace Qur'anin amma kuma aljannu suna kwangila da aljani, aljani yace da shi in zaka raba Qur'ani gida biyu kai takalmi da 30-30, to zan biya maka bukata kan abin da kake so. Akwai su, akwai wanda ake cewa malami ne amma boka ne, ko in ce kafiri, wanda za a gaya mai in yana so aljani ya biya masa bukata sai ya kwana 30 da janaba a jikinsa. Akwai wanda za a umarce shi ya je sabon kari ya kabari sabo ya bude dauko jariri ya ci wannan jaririn. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To irin wannan ba malamai bane. Malamai su ne masu jin tsoron Allah, su ne ke gaya mana Allah ya ce, annabi ya ce. Allah ya sa mu koyi da su, ya sa mu kasance kuma irin su. Menene hukuncin la'antar America? To menene American ta yi na la'anta? An ce ya halatta ka amsa tambaya da tambaya. Menene hukuncin la'antar America? Sun ce mai ta yi na la'antar ta. Kuma wace ce America? America wata ƙasa ce wacce wani mutum da ake kira Christopher Columbus aka ce ya je ya gano ta. Kuma cikin jagororin gano wannan ƙasa akwai wani mutum ana kiransa Amerigo Vespucci, wanda daga nan aka sanya mata wannan suna. Kuma ta samu 'yancin kanta ranar 4 ga watan July 1776. Shugabanta na farko George Washington har zuwa shugaba na yau. Wannan ƙasa na da jihohi wajen guda 50. An gane ko tana takama da ita ce kamar jagorar 'yancin ɗan adam wai a duniya. Amma wannan ƙasa jagora ce wajen ta'addanci. Shugabanni ne na ƙungiyoyi na Freemason, kuma abubuwan da suke yi na zalunci. America ta faɗa ma ƙasashe ɗai-ɗai-ɗai har 250 tun daga 1945 zuwa yau. America ta faɗa ma ƙasar Chile, ta kawar da Allende, ta kawo wani mutum ana kiransa Augusto Pinochet. America ta faɗa ma ƙasar Mozambique, ta harbe jirgin shugaban wannan ƙasa Samora Machel X6. America ce ta kai hari kasar Libya Benghazi 1986. America ce ta kashe ainihin Mr. Tom Mboya 69 a kasar Kenya. America ce ke da hannu wajen kashe Murtala Namu. America ce ke da hannu wajen kashe Sarki Faisal ɗan Abdulaziz 72 lokacin da Henry Kissinger kai ziyara Saudiya a wannan lokacin. America ce ta fada ma kasar Grenada 1989 ta kashe wannan saurayi da ake kira ainihin Maurice Bishop. America ce ta daure ma raita da Ingila bakar ashana mulkin wari launin fata a South Africa shekaru 300. America ce ta taimaka wajen kai hari kasar Nicaragua, a wajen taimaka ma 'yan tawayen Nicaragua da ake kira 'yan Contra Rebels. America ce na'am ke da hannu wajen kashe Steve Biko. America ce ke da hannu wajen kashe Dr. Park Chung-hee na South Korea 1979. A takaice adadin na da yawa. Wannan ƙasa 'yan ta'adda ce take ƙarawa. Na haka na yi wata lakta a jami'ar Maiduguri da harshen Turanci mai taken who is the real terrorist abin da ya faranta min rai a jami'ar Maiduguri ina wannan lecture a shi akwai wani ba America a waje idan muka faɗi abu daya nace who is the real terrorist sai it is America da kansa kuma da karan kansa wal wallahu a'lam dan ka san abin nan kuma a yanzu nan sun fada ma kasar Iraq saboda me Iraq din nan fa akwai kaburburan sahabbai wajen guda 350 sahabban manzon Allah waɗanda suka zauna a wannan kasar ga Kufa ga Basra na'am hatta annabi Nuh malaman tarihi sun ce a Iraq ya rayu haka annabi Hud annabi Ibrahim daga ina ta so daga Ur Ur Iraq take cibiya ce ta wayewa lokacin da suka fada ma Iraq 1990 nawa suka kashe mutum miliyan guda suka mutu yara har aka gaya wa ministan harkokin waje ta America a lokacin Mrs. Madeleine Albright aka ce madam abinnan da kuka yi yara 500,000 sun mutu sai ta ce well it is very difficult choice but the price is worth it yayi haka ta faɗa akwai ranta da irin wannan su suka taimaka ma ƴan tawayen Sudan su jan garan saboda an ce za a yi musulunci wasiƙa ta fi 500 sai kuma Ahmad Sani ya rima dan me zai yi shari'a da mu da kayan mu kwanakin baya saboda renin hankali a Kano suka turo mana mutane guda biyu daga Washington DC wai sun zo ne suna magana akan a bada ƴancin addini in mutum ya rida a kyale shi ta addinci na America kwanaki wata yarinya daga America ta zo Kano ta same mu ta zo gidana ta zo ne tana tambaya kaza kaza da sauransu saboda ƴan ta'adda ne na kin karawa suka fada ma kasar Afghanistan me laifin su saboda sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko dinnan auren su ƴan ta'adda ne mu dinnan duka sai dai ba mu damu ba saboda haka azzalimi wanda zaluncin sa ya bayyana kwarai la'anta ta waje ba kai mai saboda haka kwarai gaske America a wurin mu la'anan ne yace sai dai ku lura kasar gaba ɗaya muke la'anta a dan akwai musulmi a ciki ko ba haka ba akwai musulmi yanzu haka a jihar Illinois a birnin Chicago a America akwai cibiya ta karantar da musulunci da yawan gaske a irin su Detroit a irin su Miami Florida misali akwai musulmi da yawa so da haka idan muna yi mu muna la'anta tsarin ne ai akwai ƴan American da ke cewa wannan ba daidai bane ku ringa karanta website na David Duke mana David Duke ku ji me yake faɗi game da zaluncin America na'am ku samu littafin September 11 shiryawa akai saboda haka la'antar America ba ita bace system din da shugabannin musamman shi Bush dan Bush jikan Bush dan babansa Bush kakansa Prescott Bush Bushawa ne guda uku kuma ai abin da yake yi ajandar babansa ce a 1991 Bush senior yace za su kawo tsari sabo a duniya dole a cire hijabi dole America ya zamanto ajandar ta shike bindaka a takaice karbi kawai ta muku bayani dole ne ka la'anci azzalimi kan zaluncin sa amma ba ma zaluntar kasa ya ga sai kai musulmi ce kuma ku lura ai sallar bara ai Bush ya je masallaci Washington DC ya shiga masallaci Al Jazeera sun nuno shi saboda munafinci kuma ya tsira takalmin sa ya shiga masallaci ina fata ku gane da kyau saboda haka ina fata kun gane wannan amsar Allah kuma ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ya ba mu ikon guje mata sallallahu alaihi wasallam shikenan ko
zamu taurari jawabin rufe wannan zama insha Allah yanzu daga shugaban makarantar Farman Malama Maimuna Nuhu Ibrahim.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mune ma Allah godiya muna kuma ƙara godiya ga malam Muhammad bin Usman wanda mu faɗa godiyar mu gaskiya a gare shi ba mu da irin yanda zamu iya kwatanta shi sai dai Allah subhanahu wata'ala shi ya san irin sakamakon da zai masa wajen wannan gudunmuwa da ya yi ƙoƙari ya zo ya bamu. Haƙiƙa mun gode Allah da ya rayar da mu muka zo muka shekara muka dawo wannan Ramadan har Allah ya sa muka ga wannan shekara muka ga kuma wannan wata na azumin Ramadan. Idan ba ku mance ba a bara a lokaci wannan malam ya zo yayi ba ya ba mu naci gudunmuwa wajen tarbiya. Kuma ko a wannan lokacin yayi alƙawarin cewa matukan yana raye kuma muka gayyato shi to insha Allah zai zo ya tsara akan wannan maudu'in. Ko da kuwa za a yi mata wani sabon suna ne gata kuma ta samu sabon suna har aka ƙara mata da hatsin bara ma'ana an karmo ta ta ko ta ko ina. Babban al'amarin yanzu gare mu ita ce duk inda malam zai tabo ya tabo mana kuma muna godiya a nan Allah Ubangiji ya saka mishi da alheri ko kuma da kuka halarta da malamai da baki ɗaya da suka bamu haɗin kai da taimako kowa da irin taimakon shi Ubangiji Allah ya saka mana da alheri baki ɗaya ya sa aljanna firdaus makoma. Malam idan na tsaya faɗin dogon al'amarin da ya sha kafin irin ya iya samu ya ga cewa wannan ya tabbata ya samu wato ba ƙaramin al'amari ba ne ba dan komi ba. Allah ya ba mu ma ƙarfin mu ce mun aika mishi da gayyata kusan wata biyu wata uku da suka wuce amma saboda shi ma ya kamanta iya ɗaukan alƙawari da kuma ganin cewa ya sauta wannan abu tunda nauyi ne da idan irinsu suka ilmanta da shi suka cewa sun gabatar a gare mu malam ya bar sauran gayyace-gayyacen da duk aka yi mishi ya zo ya ba mu wannan. Saboda haka muna daɗa roƙon Allah Allah ya saka mishi da alheri yanda kuma Allah ya kawo shi lafiya ya zo ya gabatar mana lafiya Ubangiji Allah ya maida shi gida lafiya. To amma babban al'amari yanzu gare mu ita ce kusan kowace tana zuwa makaranta wata in uwa ce wata ya ce da dai duk sauransu wata rana ma wacce take yin ko kanwa ita ma uwa ce. Abinda muka yi kokari muka fahimta a cikin wannan al'amari bara ma mun fasinci wata abu abubuwa da yawa kuma har malam daga ciki sai da ya mana tambayoyi a cikin su dan ya ga menene muka fahimta a cikin shi abana din nan. Saboda haka ya jama'a ina jawo hankulanmu Allah ya sa mu ga mun tabbatar mun yi iya kokarin mu mun aiwatar da abin da muka koya a cikin wannan al'amari kuma ba karamin aiki gare mu ba yanzu ya zama mana dole. Dama ilimi tsufa ba ta hana ilimi ashe kenan da karatun islamiya da karatun boko dan ma ki san yanda rayuwa ke tafiya ya zama mana babban al'amari saboda mu ga yanda zamu iya tafiyar da tarbiyyar yaran mu. Malam da ya jawo hankulan mu anan musamman ma ina jawo hankalin shi wa gabanin wannan kungiya saboda gashi nan malam yayi magana akan cewa kada fa mu bari ayi amfani da mu wajen amfani da addini alhali ba addinin ake so a aiwatar ba cimma buri kawai ake so. Mu yi kokari mu ilmantu in ma ba mu ilmantan ba mu nema in kuma mun yin ne mu ƙara. Allah ya ba mu cika da kyau da imani rahaman da ke cikin wannan watan Ubangiji Allah ya lullube mu da shi. Allah kuma ya mana gafara ya sa mu cikin intattun bayinsa malam Allah ya saka da alheri. Sai dai babban albishir da nake so in jawo ma in gaya ma ƴan uwa mata baki ɗaya ita ce hukuman masallacin Sultan Bello Allah ya musu jagora Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji ɗan magabata da suka assasa wannan masallaci kuma Allah ya ji ɗan malam Abubakar Gumi da shi kuma ya yi mana harsashi na neman karatu. Mun sani gwargwado iyayenmu kowa ya yi nashi iyawan shi to malam kuma da ya zo shi ma ya daɗa ba da ƙarfi mazaje suka ba da goyon baya mata suka je karatu. To a yanzu sun ba mu izinin amfani da wannan masallaci a matsayin mata su riƙa zuwa sallah ranar juma'a at-takbir. So sai dai da sharaɗi sharaɗin nan ita ce ki tuna da cewa duk makarantar da kike an nuna mana yanda mace za ta fita ba fa fita ku tuna cewa zuwa masallaci ba ki je ki kyalkyal ne ba sannan ki ce kin zo masallaci ko ki shafa turare da sauransu abinda zai kauda fitina ki tabbatar kin kauda shi kafin ki ce kin zo masallaci. Ba a hana tsafta ba tsafta dama cikon addini amma ki tabbatar cewa abubuwan da suka saba ma shiga na mace yanda za ta zo ta ce ta zo nan da sunan sallan juma'a to ki san fa kin bi sharuɗɗan da ke akwai. Allah ya sa mu dace. A ƙarshe ina roƙon malam a duk da yake lokaci yayi akwai tambihi da aka yi kuma da yawa jama'a na ta neman fadakarwa a kan shi. Da yau ita ce maganar ramuwan azumi da rashi da ciyarwa ga waɗanda suke imma mai ciki ko kuma mai shayarwa. Dan Allah muna son malamai dan yin magana kaɗan kuma jama'a su gamsu, saboda ko ba ko mi cikin tambayoyin nan malai ya riga ya warware abubuwan da ake ganin cewa an faɗa ba daidai ba a wancan karan. Allah ya sa mu dace. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Yawa ba domin an ce ita magana in ta fito daga bakin shugaba ba a iya ajeta, kuma ba haka ba an tashi, amma da yake shugaba ce ta nemi a wannan bayani, dole mu girmama matsayi na shugabanci. A maganar ramuwa da kuma ciyarwa, Allah tabaraka wa ta'ala ai ya kasa hukunci biyu ne dangane da azumi. Ya ce wanda yake tafiya ba jiko sai ku dan yi hakuri ku shiru da Allah. Allah ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Duk wanda yake cikin ko wanda ba shi da lafiya
sha azumi, amma
da haka in mace tana cikin tafiya ta sha azumi, in mace ba ta da lafiya ta sha azumi. Sai kashi na biyu kuma, wa alal ladina yutiqunahu fidya, amma waɗanda za su iya azumi da wahala da jibin goshi, to su ba da ciyarwa. To masu ciyarwan nan malamai sun ci da mace mai shayarwa, mace wadda take da ciki kuma tana jin tsoro in tai azumin nan za ta wahala, ɗanta zai wahala, ila ma ya kai ta ga suma ko halaka. To malamai suna da ra'ayi guda hudu da ita da mai shayarwa. Haka mai shayarwa in tana ganin cewa in ta bayar da nono ruwan nono, in tai azumi ruwan nonon ta zai kafe, kuma dan yaki ya karbi nonon wata mace, dole sai ta shayar da shi, kuma ga azumi kuma za ta wahala da sharadi, sai inda wahala. To waɗannan mutane guda biyu malamai na da ra'ayi guda hudu akan su. Kun ce sai su ci abinci, amma ra'ayi na farko number 1 sai yace za ta rama za ta ciyar. Kun ji fatawa ta farko ko? Fatawa ta biyu tace ina ba ramawa ba ciyarwa. Ta ci bulus kenan. Fatawa ta uku tace la, za ta rama ne kawai banda ciyarwa. Fatawa ta huɗu tace a'a, ciyarwa za ta yi banda ramuwa. To wannan fatawa ta huɗu ita tafi kyau. Ita ta dace da ayar Qur'ani, ita ce kuma fatawar Abdullahi ɗan Umar, kuma akan ta muke. Duk mace wadda ainihin take ganin in tai azumi saboda ciki za ta wahala, ƙwarai ƙwarai ya halatta ta ci ba ramuwa a kanta. Amma duk lokacin da aka sha ruwa za ta ba da abinci ga mabukaci. Idan ma biki san da wannan hukuncin ba, azumin muka guda goma a baya misali biki ba da ciyarwa ba, to sai ki je ki nemo kwanan abinci guda takwas ko goma, yau ki bayar ko biki bayar har adadin wannan kwanakin. Allah ya sa dai an fahimce ni da kyau. Saboda haka fatawa ce guda hudu, ko da ma kina da sabanin wannan mun san da wannan fatawar, amma the best ita ce wannan fatawa ta ƙarshe, dan ita ta dace da ayar Qur'ani mai girma. Mace mai ciki da mai shayarwa da sharadi inda wahala, ba kawai dan an samu ciki kuma shikenan sai fara cin abinci ba. Dan Allah a fahimce wannan bayani da kyau. In mace mai ciki ce da shayarwa za ta ci abinci ne, amma za ta ba da ciyarwa ne. Misali in rana ta fadi sai ta nemo kwanan abinci guda, an fi so ta bada dafaffe wanda aka dafa, kuma an fi so ma ta kyautata. Misali ta sa nama, tsoka, manya-manya gunduma-gunduma, har ma ta kara da man shanu, domin Allah yana bukatan qaradan hasana, rance mai kyau. Dan ke ma Allah ya baki mai kyau, ba ki je kawai ki kawo tuwon datsa ba nama bala, in kika bayar yayi, amma an fi so ki dan kara nama da man shanu saboda wanda za a bashi shi ma ji an kyautata mai. Ina fata kun fahimci wannan amsar. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. Mai alfa hukuncin mara lafiya ce ko hukuncin mai ciki? Tunda mara lafiya ce mai alfa za ta sha azumi kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku, adadin abinda ta sha saboda rashin lafiya bayan azumi fa iddatun min ayyamin ukhra sai ta rama kwanakin da ta sha ita ramawa za ta yi amma in ciwon wannan din wannan ciwon na alfa har ya zama ciwon da ma an daina tsammanin za a samu sauki an fitare game da samun magani to ta tashi daga mara lafiya ta koma hukuncin ciyarwa ita kuma amma ku lura mara lafiya sai in cuta ta zama hopeless an yi abin ya gagara to shikenan amma muddin ana tarin samun sauki to ta rike daga baya ta rama an taba yin wani mutum a Kano Allah ya ji kansa Alhaji Adamu Muri shi ciwon yunwa zaka ce yake fama da shi daga an ce duk inda yake tafiya da abinci a bayan buddin sa a motarsa yana da wahala yayi second daya abin da yayi kwata da shi abinci ba sai kaga wannan ba magana azumi akan shi sai dai kawai ya ciyar saboda haka mai ulcer in dai ana tarin samun sauki ramawa za ta yi in ku kwata-kwata an fidda rai game da samun tsarki Allah ya ki sauki Allah ya kiyaye to hukuncin ta ciyarwa ne ta ci abinci ba ramuwa illa ta ciyar Allah ta an gane na'am
dan Allah sanarwa idan an tashi masu tafiya anguwan shanu anguwan kanawa da duk wanda za su tsallaka titi don Allah dan san annabi akwai gada wanda aka tanada wanda ba a san mutane su dinga tsallakawa dan yanzu an yi hatsari ma a wannan hanya din saboda irin haka don Allah dan san annabi a bi ta kan gadan insha Allah sannan akwai zama na gobe kai mu za a gabatar da lecture gobe da safi kamar yadda aka saba wanda malam Mujibu Tukur Adam limam na al-Mumtada al-Islami shi zai gabatar da lecture gobe akan darasi mai taken cutukan zuciya da kuma magungunan su insha Allah subhanakallahu wa bihamdik la ilaha illa anta wahdaka nastaghfiruka wa natubu ilayk
sallallahu idan kun ce ne kai da ku kuma an zo roƙo musu tambayi sannan wadribuhum ala al-kadhib idan suka tsaya ka buje su idan yaro ya ƙarya ba za a yi mai duka ne duka na kawo ka ba za a yi mai duka ne da zai gane munin ƙarya zama mun gane don ya sallan mai ƙarya mun don abuci inna al-kadhiba yad'u ila al-fujur saboda ƙarya tana jan mutum ya zama fajiri idan mutum ya saba ƙarya abinda ake nufi da fajirki da Hausa shine kene ne mutum da zai yi ƙarya ya shafa idan shi toka kuma a cikin jama'a ya rinka rantsuwa to idan mutum ya saba da ƙarya yana yaro wallahi in ya zama su ya zama irin wani ya zo ya dubi jama'a ya shirara musu ƙarya kuma ta bakin gilas da sayi ini ne ba ya shaka kowa wa inna al-fujura yad'u ila an-nar fajirki kuma bushewa ido irin wannan tana jan mutum ya zama dan wuta Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan muka fahimci waɗannan abubuwan jama'a sai mu dawo kan matsalar da nake ita ce za ta zama mana ta ƙarshe jama'ar musulmi ne ke lalata tarbiyya abubuwan da ke lalata tarbiyya suna da yawa amma abu na farko daga ciki shine rashin ita tarbiyyar kanta duk sanda ka haifi yaro ka bashi haka siddan babu shakka zai zama lalatacce saboda nasin alqur'ani yana cewa a yahsabu al-insanu an yutraka suda mutum yana tsammanin a bashi haka siddan ba za a ce ya rawa za a ce ya raina ma'ana duk sanda dan adam aka bashi ba yi ba bai to babu shakka zai lalace yaron duk da aka bashi ba a tarbiyyar shi yana lalacewa mutuwa abu na farko da ke bata tarbiyyar yaro ita ce tun farko ran bai da tarbiyya ba a mai ba abu na biyu da ke bata tarbiyyar yaro shi ne mugayen abokai don haka ka san su wane ne abokan ɗayanka munafaba a nan ma su waye kawayen matanka ba kawai kowace balla ba za ta zo ke kawance da matarka ba ba kowane shafarin yaro kawai yaron ke ɗako yake abokina ba ne idan ka ga yaron ka ya kasa zaɓar aboki kai ka zaɓo mishi daga cikin ɗayan abokanka ko ɗayan makwabtanka waɗanda ke da tarbiyya sai ka ce to wane da wane su ne abokanka kawai in ba su ba na san ranka da wani domin yaro yana ta'asirantuwa da ainihin abokin shi kamar yadda babba yake ta'asirantuwa da ainihin abokin shi an ce wa kullu qarinin bil maqarin yaqtadi kowane aboki yana kwaikwayon abokin shi abu na biyu kenan abu na uku da ke bata tarbiyyar yaro wata kaddara ta Allah ita ce ne ita ce maraiki maraiki ba laifin kowa ba ne kaddara Allah ce Allah ya nufi yaron nan uban shi ya mutu da wuri sai ya zama yaron yana rayuwa a tsakanin mahaifiyar shi da ke cikin gida da jama'ar anguwa waɗanda ba sa iya ce mishi ya yi ko ya bari saboda halin yadda rayuwa ta lalace a yau to sai yaron nan ya zama ya lalace don Allah jama'a abin da nake ba mu shawara wa'azin nan kar ya zama mana kawai mun ji mun tashi don Allah mu koma anguwannin mu ko mafi karancin layukan mu ko mafi karancin gidajen mu mu kira wani zama mu sanya za mu mu dawo da aƙalla tarbiyya ɗaya wadda iya mu suke a kai da ita ce duk ki ga ɗaya zai iya sarrafa majarar ɗin nan gaba ɗaya don aka ce ga yamu na ba da kasa sai da kowa tsuwa Allah zura ce ga wannan zuwa ce so ne ka tsalla ka shi kuma waran ko zuwa ce ba kun ga idan ya lura ta so zai da uba jama'a abin da mutum zai da uba mai shin shiwara ne wa dan jin uban ba su kusa ko kuma sun ci amana ko abokan uban sun ci amana sun yi wasu da shi sai lalace to kaga wannan in ka tambaye ni ya lalata wani sai kaddara da Allah ya saukar maka shin shiwara amma dan Allah ya kamata wannan kaddarar ta faru haka ma'ana sakamakon ke biyo da dan shi ya lalace bayan ga ma anguwar ma'anar abin da muke cewa gobani ma in na mutu haka za ku bada ana su lalace ke jibi idan wani ya mutu shi ma haka za a bada dan shi su lalace ke to san maraiki na ɗaya daga cikin abin da ke lalata tarbiyyar yaro to yanzu wannan maganar ta tana da faɗi ashe ke da mijinki ya mutu ya bar miki ƴaƴa yanzu ana ce miki to kamata ya ki daure duk yadda za ki samu haɗin kai da wasu tsayayyun maza masu tarbiyya waɗanda ke kusa da ke domin su taimaka miki domin kula da tarbiyyar yaronka domin mace ba za ta iya tarbiyyar ɗaya ta karo ba kamar yadda iyayen su kansu ba za su iya tarbiyyar ɗaya ba don malaman tarbiyya sun ce ɗaya na rayuwa ne a tsakanin tarbiyyar nau'i uku tarbiyyar iyaye a gida da tarbiyyar anguwa da tarbiyyar makaranta sai aka ce tarbiyyar makaranta da tarbiyyar anguwa ta fi tasiri a kan shi ko da tarbiyyar iyaye inda za ka gane haka shi ne mai yiwuwa kai kana da wani yare da kake yi sai ka zo ka zauna a tsakiyar wata al'umma waɗanda ba wannan yaren ba da kai da mata ka kuma waɗan ka yaren so ki ɗauka amma so zan ya ɗauki yaren da ake musu a gari ko wani ƴaƴa ne mai ƴaƴan yarbawa ko lufawa ko fulani suke rayuwa a anguwanni irin namu na hausa ne ba su yaren nan ruwa su yaren su yaren an ga me yasa saboda tasiri da suke da tituna da waje wurin kwalla da wurin kasuwa da makaranta to haka idan aka ce anguwa ta lalace ko da gida ya gyaru makaranta ta gyaru ba a da tarbiyya za ta gyaru to babu shakka wannan magana ta da nake tana da fadi na taɓa yin irin ta nake yana daga cikin kuskure ka ce kai kana nan kana tarbiyyar ɗayanka ɗan mata da samari a gida kamata ya ka kira da tsaron unguwa da Allah ka zo mu haɗa kai a tarbiyyar ɗayanka saboda shi ɗanka Ahmad idan kai tarbiyyar shi idan ya tashi aure ba zai aure ƙanwar shi ɗar kamaryar ba da kai tarbiyyar shi dole zai je ya zo ne ya aure ɗar Alhaji Wani Aisha wannan ɗan sai zan ba ta tarbiyya duk tarbiyya da Ahmad yake da ita wani auro Aisha ta da ba ta tarbiyya ta lalace Abubakar dan gidan Wani da zai da tarbiyya in ya zo a Maryam ɗarka da take da tarbiyya duk tarbiyya da take da ita zai wafa ta to zama karshe aikin wahala da kai kai tarbiyyar ɗanka kai ka ai ya zama aikin banza to dan haka abinda muka san mutanen kirki da shi shine kokarin wa al'umma za ta jaru akan haka ne muke jinjina babban malami Abubakar Muhammadu Gari Allah ya gafarta mishi gwagwarmar shi shine yaya ɗaɗan al'umma za su gyaru ba yaya ɗaɗan su za su gyaru ba sai da aka tashi fitar da malamai a cikin na ƙasa da shi sai aka fitar da ɗaɗan su aka fitar da ɗaɗan al'umma me yasa saboda shi ma'anar tarbiyyar shi yadda ɗan shi ya cancanta ya gago shi a ilimi ɗan kowa ma ya cancanta to wannan shine sirrin mutane ya kamata jama'a su gane ni amma duk sanda kake tunani a yanzu duk da yanka kaina ya faɗa kan uban kowa mana a zai bawo kanka don duk sanda kai tarbiyyar ɗanka da ɗanka ba za ka hau